التعليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Masauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a wannan rana ta Lahadi 25 ga watan Mayu na shekara ta 2014, wanda yazo daidai da 26 ga watan Rajab na shekara ta 1435 bayan sura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Ai ma dai ga mu cikin wani sabon shirin na fatuwar rahma, shirin da kan amsa tambayoyin da ku masu sauraro kukan aiko waɗanda suka shafi addini da rayuwa cikin lambobin waya 0800 555 4443, wato 0800 555 4443, ko kuma 0700 1778 642, wato 0700 1778 642, ko kuma cikin 0700 3604 1455, wato 0700 3604 1455, ko kuma cikin adireshin mu na email a fatuwarrahma@yahoo.com, ko kuma dai ta kan shafinmu na fatuwar rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Yau ma dai ga mu tare da shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, domin amsa tambayoyin da za ku aiko. Kuma sunana na Sidir Sassan, wanda nake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. أكرمك الله. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، إن أوام صورة لما أن الوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما رجي دي منفارة مغانا قومنا تكيم مغانا أكن حديث أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، وأن يجد جمائك صلى الله عليه وآله وسلم shi ko manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ruwaito shi daga ubangijinsa, hadisi ne kursi wanda Allah ta'ala yake cewa ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu, ya ku bayina na haramta muku na haramta wa kaina zalunci, kuma na sanya zalunci zan abin haramtawa tsakaninku, kada ku zalunci juna. Allah ta'ala ya ci gaba da cewa ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum, ya ku bayina dukkaninku batattu ne sai wanda na shiryar da shi, don haka ku nemi shiriya ta in shiryar da ku. Ya ibadi kullukum ja'i'un, ce ya ku bayina dukkaninku masu jin yunwa ne, illa man at'amtuhu, sai wanda na ciyar da shi, fastat'imuni at'imkum, ku nemi ciyarwa ta in ciyar da ku. Ya ce ya ibadi, ya ku bayina kullukum 'arin illa man kasawtuhu, dukkaninku a tsirara kuke sai wanda na tufatar da shi, fastaksuni aksukum, ku nemi tufatarwa ta in tufatar da ku. Ya ibadi, ya ku bayina innakum tukhti'una bil layli wan nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum, ya ku bayina ku kuna yin kurakurai safe da yamma, ni kuma ina gafarta zunubai, don haka ku nemi gafara ta in gafarta muku. Wannan magana ta Ubangiji tana nuna cewa dukkan halittu gaba daya masu bukatuwa ne zuwa ga Allah ta'ala cikin jawo wa kansu abin da yake maslaha, da kuma ije wa kansu ko kude wa kansu abin da yake cutarwa ne cikin al'amuran su na addini ko al'amuran su na rayuwa. Kuma bawa ko bayi ba su mallakar wa kansu wani abu daga cikin irin wannan ba, wanda Ubangiji ta'ala ya ga dama shi ne zai bashi shiriya ya bashi arziki, wanda Ubangiji ta'ala ya so zai iya hana shi waɗannan abubuwa duka a duniya. Wanda Ubangiji ta'ala bai yi masa gafara ba, bai yafe masa zunubansa ba, bai ainihin yafe masa kurakuransa ba, to babu kuma mai yafe masa su a duniya ko a lahira. Allah ta'ala yake cewa man yahdillahu huwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida, wanda duk Allah ta'ala ya shiryar to wannan shine shiryayye, wanda kuma Allah ta'ala ya batar to ba za ka samu wani majibinci mai shiryarwa gare shi ba. Irin waɗannan ayoyi ko irin wannan magana tana nan a cikin Al-Qur'ani da yawa. Wai Allah ta'ala yana cewa ma yaftahillahu lin-nasi min rahmati fala mumsika lahu wa ma yursil lahu min ba'di. Abinda Allah ta'ala ya bude wa mutane min rahmatin, na rahama, fala mumsika laha, babu wanda zai iya rike wannan rahama. Duk abinda Allah ta'ala ya so rahama, ya so ya rahamci mutane da su, to babu wani wanda zai iya rike wannan rahama ya hana ta isa ga waɗanda Allah ta'ala ya so ya isar da ita gare su. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi, duk abinda Allah ya rike kuma babu wani wanda zai sako shi bayan Allah ta'ala. Hakanan Allah ta'ala yana cewa inna huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, lalle Allah shine mai azartawa ma'abucin karfi wanda yake cikakke. Hakanan Ubangiji ta'ala yake cewa fabtagu inda Allahi rizqa wa abudu, wato ku nemi arziki a gurin Allah ku bauta masa. Wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, babu wata wani abu mai tafiya a doran kasa face arzikin sa yana gurin Ubangiji. Hakanan Allah ta'ala ya gaya mana hikayar Annabi Adam da matarsa Hawwa alaihi assalam, lokacin da suka ci itaciya suka nemi gafara ta Ubangiji, suka ce in bai masu gafara ba, bai ji kansu ba, to babu wanda zai yi musu. Suka ce rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ya Allah mun zalunci kanmu, idan har baka yi mana gafara baka ji kanmu, to zamu kasance cikin tababbu. Haka shi ma Annabi Nuhu alaihi salam ya faɗa wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin, Allah in har baka yi mun gafara ka ji kaina ba zan kasance cikin asarar mu. Annabi Ibrahim alayhi salam ya kafa hujja da waɗannan ayyuka na Ubangiji dan ya nuna kadaitar Ubangiji wajen uluhiyarsa da kuma cancantar abota masa shi kadai ba tare da hada shi da wani ba. Wato ayyukan nan da Allah ta'ala ya ce shi yake yi a nema a wajen sa, shiriya da ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da gafara, duk shi kadai yake yi, babu wanda yake yin su sai shi kadai. To Annabi Ibrahim alayhi salam ya kafa hujja da su akan cewa Allah ta'ala shi kadai ne wanda ya cancanta a kadaita da uluhiyya, shi kadai ne wanda ya cancanta a kadaita shi da rububiyya. Allah ta'ala ya ce afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin alladhi khalaqani fa huwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fa huwa yashfin walladhi yubituni thumma yuhyin walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm al-din. Yake cewa afara'aytum ma kuntum ta'budun, ba ku ga abin da kuke bautawa ba, antum wa aba'ukum al-aqdamuna, ku da tsofaffin iyayenku, fa innahum aduwwun li tudu, waɗannan abubuwan da kuke bauta ba Allah ba ne, abokan gabata ne, illa rabbil alamin, sai Ubangijin halittu kadai shi ne, wa alladhi khalaqani shi ne wanda ya halicce ni, fa huwa yahdini, sannan shi yake shiryar da ni, walladhi huwa yut'imuni wa yasqin shi ne kuma kadai yake ciyar da ni, shi kadai kuma yake shayar da ni, fa idza maridtu inni rashin lafiya wa huwa yashfin shine kadai yake bani lafiya, wallazi yumituni thumma yuhyin shine kuma yake karban raina kuma shine yake raya ni, wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm al-din kuma shine ke fatan ya gafarta min kurakurai na lanar sakamako. Saboda Annabi Ibrahim alayhi salam yayi hujja da waɗannan ayyuka, wato halitta sa da yayi da shiryarwa da bashi arziki da karbar da raya shi da karbar ransa a duniya da gafarta masa zunubansa a lahira, yayi hujja da wannan akan cewa Allah ta'ala shi kadai ne ya cancanta a bauta masa, a kadaita shi da bauta da uluhiyyarsa da rububiyyarsa, kuma shi kadai ne wanda ya kamata a roke shi a kaskantar da kai a gabansa. Allah ta'ala yana cewa Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum, Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى ما يشركون الله شيني وندى حالتشيكو سنة شي أزرساكو سنة شيني زي كشيكو ومتدكو كما شيني زي رايكو هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء تين تشيكين أبو واندكو كي حد عوادة الله أكوي واند زي إيه أيكت وانا أبو دك تشيكين واندنا سبحانه وتعالى ما يشركون. Sarki ya tabbata ga Allah, ya tsarkaka kuma ya daukaka daga abin da suke hada shi da shi wajen bauta. Haka wannan dalili ne da yake nuna cewa Allah ta'ala yana son bayansa idan za su roke shi dukkan wata maslaha ta su roke shi, su roke shi kadai maslaha da ta shafi addini ko maslaha da ta shafi duniyarsu, abincinsu, abin shansu, tufafinsu da sauransu, kamar yadda suke roƙonsa shiriya, kamar yadda suke roƙonsa gafara. Wanda zuwa cikin hadisi li yasal ahadukum hajatahu rabbahu hajatahu kullaha hatta shis'ana alihi idan qata, dayan ku ya roki Ubangijin sa bukatar sa gaba daya hatta wato giyar takalmin sa ko zaran takalmin sa da zai tsinke, idan ya tsinke roki Allah ta'ala ya gyara masa shi ko daidaita masa shi. shi yasa wani daga cikin magabata ya kasance baya roƙon wani abu wato ba komai Allah ta'ala yake roƙo baya roƙa gurin wani ko duk buƙatarsa dukkan buƙatunsa hatta gishirin da zai sa a cikin abincinsa ko abin nan da zai ba wa dabbarsa ciyawar da zai ba wa dabbarsa a gurin Allah ta'ala yake roƙo saboda ka Allah ta'ala ya halicci bayinsa duk da cewa ya halicce su hunafa kamar yadda yazo cikin wani hadisi ya halicci bayinsa hunafa muslimina fashtalatu shayatin ya halicce su a bisa hanya totar musulmi daga ba shaidanu suka karkatar da su to wannan yana nuna fitra ta dan adam Allah ta'ala yayi ta bisa ta karbi gaskiya in an sanar da ita akwai wannan kuwa din akwai wannan isti'dadin akwai wannan shirin na in an sanar da ita gaskiya ta karba to amma dole ne bawa sai ya nemi ilimi ya san meye musulunci haka kawai ilimin ba zai zo ya same shi ba kafin sanar da shi ko ya nemi ilimin sani to ai shi jahili ne haka waye zai taimaka masa wajen samun ilimi din shi ne Allah sai wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ya ce wallahu akhrajakum min butun ummahatikum Allah shi ya fitar da ku daga cikunan iyayenku mata la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba saboda haka a karan farko bawa bai san komai ba haka yake zuwa duniya ta ina zai samu ilimi ya samu shari'a ta wajen Allah ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam dhallan fahada ya same ka marashin shari'a ya baka shari'a Allah ta'ala yake cewa wa kazalika wahayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman lakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina innaka latahdi ila siratin mustaqim Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa kazalika wahayna ilayka ruhan min amrina haka muka yi maka wahayin wani ruhi daga al'amuran mu ma kunta tadri mal kitab wal iman baka san menene littafi ba baka san menene imani ba daga baya Allah ta'ala ya saukar masa alqur'ani ya sanar da shi ya sanya shi ya zama shine annabin wannan karshen zamani shine annabin karshen duniya daga shi babu wani annabi kuma shine shugaban annaba mafificinsu gaba daya to haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunsarani aw yajsani dukkan wani abin haihuwa akan haife shi akan fitra wato zuciya wacce take fara kal wacce za ta iya karbar shiriya amma daga baya iyayensa ko su mai da shi ba yahudi ko ba nasare ko ma su mai da shi ba maguje mai bautar wuta ko wani abu ba Allah ba don haka Allah ta'ala gurinsa ake neman shiriya gurinsa ake neman ilimi gurinsa ake neman tsira gurinsa ake neman gafara gurinsa ake neman kowace maslahar da take ta duniya da ta lahira kuma kasancewar ubangiji ta'ala shine mai bada waɗannan maslahohi shine mai tallafawa bawa cikin waɗannan abubuwa tun daga halittarsa da bashi rai da bashi lafiya da bashi ci da sha da kula da shi to wani alama ce da take nuna cewa ubangiji ta'ala shi kadai ne wanda ya cancanta a bauta masa shi kadai ne wanda ya cancanta a kadaita wajen uluhiyarsa sannan kuma bawa ya sani cewa dukkan wani abu nashi ba zai yiwu ba idan ubangiji ta'ala bai kawo masa tallafi da agaji ba ubangiji ta'ala shi zai bashi agajin da zai samu dukkan bukatarsa amma in har ubangiji ta'ala ya ga dama zai iya rike bukatarsa babu kuma wanda ya isa ya karbo masa ko ya yi masa kuma tunda har Allah ta'ala shi ke da ikon wannan to ya kamata ya zama bawa a gurin sa yake nema ba a gurin waninsa ba Allah ta'ala ka ba mu dacewa
to amin sama amin akwai kalatin da mutum farko da ke daga baiwar Allah wanda take cewa mijinta ne baya yin sallar wato sallah akan lokaci musamman ma sallar asubahi sai yayi wanka zai fita komai rana sannan yake kuma faruwansa da makwabtansa kuma ita din ma ya hana ta hulɗa da duk wato ya hana ta hulɗa da kowa me ya kamata ta yi kuma tana neman shawara
to idan har ya kasance baya sallah a lokacinta kuma sallah asubahi sai da rana to wannan ba yana barin sallah asubahi kenan sallah tana da lokaci kamar yadda Allah ta'ala yake cewa inna salata kanat alal mu'mini kitaban mawquta lalle sallah akan mu'mine wani farali ne mai lokaci misali Allah ya sa masa lokaci lokacin farawarsa da lokacin fitarsa kamar yadda ba a yarda da ba a yarjewa mutum ba duk sanda ya ga dama kafin lokacin sallah ya je ya yi sallah to aka nan ba a yarje masa ba ya yi sallah bayan lokaci ya wuce wanda aka ba su dama su ne waɗanda suke da larura ashabul azar wanda suke da larura su wanda aka halatta musu su iya gabato da sallah kafin lokacin ta ko su jinkirta wata zuwa lokacin ta gaba kamar azhar a jinkirta ta zuwa al'asar ko kuma magriba a jinkirta ta zuwa isha'i waɗannan masu larura su ce yasa ake ta salatu asabil azhar wanda suna da larura da ruwa ta rashin lafiya ko ruwa ta tafiya ko wani abu dai da shari'atar za ta keɓance amma in ba su ba to duk wanda zai bar sallah haka kawai ya kiyinta to babu shakka wanda yana daga cikin masu tahawun tahawun wasa da sallah Allah ta'ala yana cewa khalafa min ba'dihim khalf aba'u salata wa taba'u shahawat sawfa yalquna ghayya wa khalafa min ba'dihim khalf wasu ba ta gari wasu bara gurbi suka biyo bayan mutanen farko mutanen kirki aba'u salata suka tozarta sallah wa taba'u shahawat suka riga bin soyayyen zuciyarsu abinda zuciyarsu take so shi za su yi ala cewa sofa yalquna ghayya da sannan za su hadu da wani kwazazzabo a cikin jahannama mai tsananin azaba shi kaga wanda zai tuza sa sallah ba karamin laifi yake wa Allah ba karamin cutar da kansa yake ba sai fa wailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun tsananin azaba ta tabbata ga waɗanda suke masu sallah masu rabkalwa gabarin sallar su rabkalwa gabarin sallah shine rashin yin sallah kan lokacinta ko kuma rashin yinta ko kuma yinta ba bisa ba rashin kula da rukunanta da wajibanta wanda su ne sahun din da Allah ta'ala ya ce tsananin azaba ta tabbata gare su sai ya zama namijinki haka yake babu shakka wanda yana cikin hadari ba karami ba saboda sallah din nan ita ce ginshikin dukkan komai idan ta gyaru to komai ma na bawa zai gyaru amma in ta lalace to komai ma zai lalace kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man aqama ha faqad aqama ad-din wa man dayya'a fa huwa lima siwaha adiya wanda duk zai tsayar da ita to wannan zai tsayar da addininsa wanda kuma zai tozarta ta to abinda ma ba sallan ba zai tozarta shi saboda a zahiri kina ga kamar sallah ce ko da yake gashi a cikin ma bayanan ki kin nuna cewa banda ma sallar baya kula da haƙƙin makota ba ruwan shi da kowa kai ma kuma yana neman ya abin duk wannan tasirin barin sallah ne ko wasa da sallah wannan wasa da sallah ba abin da ba ta jawo masa ba saboda ka wannan abu ne wanda yake mai hadari kwarai da gaske ya kamata ki tashi ki iyayenki ki ga cewa ya saisaita ta hanyar sanar da waɗanda za su sanar da shi ta hanyar ki matsa masa har ki ga ya abin nan ban ba haka ba to gaskiya wannan rayuwa da shi tana cikin rayuwa ce wacce take da hadari kwarai da gaske
sai sakon Yusuf Shehu wanda ke tambayar malami ne hukuncin dan kasuwar da ba shi da tsayayyen farashi akan kayansa kuma yake sayar da kayan da shi kansa ya manta nawa ya siyo su a kasuwa
to waye ga masa cewa dan kasuwa sai ya tsaya da farashi ba da ai ba ce dan kasuwa in zai kasuwanci sai ya tsaya da farashi ba wanda ba zai canza ba kasuwanci wani abu ne wanda yake da alaka da lokaci da bukata da yawan abu ko rashin yawan sa da yawan masu bukatar sa ko rashin yawan su saboda ka zai iya sayan abu ana sayarwa da kuɗi kadan daga baya kuma abin ya zo ya tsada so haka shi ma yana da dama in ya sayar da tsadan ba wai laifi ne ba ko ya saya ana sayarwa da tsada ko ya dawo ya kare shike ne sai ya ce idan me zai kare na shi wannan ba shari'a bata iyakance wani abu na farashi kuma ko ta ce kowa sai ya tsaye da farashi kana iya zuwa ka sayi wani abu da farashi wani kuma ya zo ya saya kasa da yadda ka saya wani kuma ya zo ya saya sama da yadda ka saya a sawa'un a cikin kasuwa ɗaya ko a gurin mutum ɗaya ma wani ya zo ya ga cewa wani abokinsa ne ko tare suka taso ko wani ɗan uwansa ne ko wanda yake jin nauyinsa ne ya masa rage to in ya ba shi kyauta ku me za ka ce a nan so wannan ba wani abu kuma dan ya manta ya sayar ya manta nawa ya sayo to menene dan ya manta nawa ya sayo sai a hana shi sayarwa sai ranar da ya tuno abin da ya sayo wannan ba banga ma hikimar tambayar ba
to sai tambaya ta gaba wadda take cewa mallam ina da uban gida shi kuma yana zargina da daukar masa kuɗi ni kuma na san ban taba daukar masa ba ina neman shawara mallam
to da ya zarge ka daukar masa kuɗi me ya biyo baya ya yadda baka dauka din ba koko ya ci gaba da zargin ka ya ci gaba da zargin ka sai ya kawo hujjojin da suke tabbatar da ka dauka in ba shi da shi to bai halatta ya ci gaba da zargin ka ba akan abin da ba shi da hujja ba daidai bane mutum ya zargi dan uwansa musulmi da wani abin ba na laifi alhalin ba shi da hujja akai in har kaga cewa abin zai ci gaba a haka to babu shakka zai zama da matsala don nan gaba watakila in yi maka wani zargin ko dai ya sa a kama ka ji a rufe ka musamman ma da yanzu ba bincike ake ta yi mai tsawo ba kawai waye ya fara kawo kara shi kenan ne ka fara kai kara kuma wanda ya kai kara din nan musamman ya ce yana da dan karfinsa to karshe kai ba lalle a saurare ka ba sai ka sha wahala ko kuma koda za a saurare ka sai ma ka wahala don kaga cewa akwai zargi mai yawa irin wannan yana shigowa kai kuma ka tabbata ba ka da fito gare tun farko ka hakura da aiki a karkashin sa kaje ka nemi wani guri kai aikin ka don karshe abubuwan za su in kuma har da ya zarge ka din ka iya wanke kanka kuma ya gamsu cewa ba ka da laifi to shikenan ko bai kamata shi ma ya cika zargi ba tare da hujja ba
sai Khadija Rijal Lamu da ke tambayar mutumin da ya razana a cikin barci wacce addu'a ce aka koyar da zai yi lokacin da ya farka
to haka kawai ya razana ko mafarki idan kawai haka yana zana to ya kashi sai ya irin addu'o'in da ya kamata ya yi a lokacin da zai kwanta akwai addu'o'i da aka ce a yi mutum in zai kwanta to ko da ya tashi ya razana abin ya ba shi tsoro yana iya na farko kamar yadda ya zo a cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi isti'aza ya nemi tsari ga Allah ya tofa a habansa abin bangarensa na hagu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يتوفى أبنا وما يقدع ما يتاشي ركع بيو ينافع الولاء ينافع ركع بيو سنة استعادة سنة يقوم يكون تاء بانغران سنة داما هنا الدكتين على جتكين أبنا ما إيكي صلى الله عليه وسلم يقول يرقى متمن دي وفالكي من بانسوره ya tashi to haka ita ma razanar to da dai abin ne wanda ya danganci tsoro saboda haka sai wannan ya kwanta kuma kula dai duk sanda zai kwanta ta kayan addu'ar da ake so a yi lokacin da za a kwanta ya rika karanta kula uzai bismika rabbi wada'tu janbi in amsakta nafsi farhamha wa idha arsalta fahfazha bima tahfazu bi ibadika as-salihin ya rika dai addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar karanta kula uzai guda biyu ya shafe jikinsa
sai wannan Bashar Bichi wanda ke tambayar malam kamar yadda aka sami maza da aka yi wa Bashar da gidan aljanna tun daga nan duniya shin akwai mata ma a ciki
na'am akwai mata da aka yi wa Bashar da aljanna yanzu matar da take farfadiya din nan yanzu gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi roƙa min Allah in daina farfadiya Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kin ga dama ki haƙi haƙuri Allah ta'ala ya baki aljanna in kuma kina so in yi miki addu'a sai in yi miki tace a to za ta hakura amma dai ai mata addu'a koda ta yi farfadiya ta fadi kada wani abu na tsiraicin ta bayyana to Allah ya kare mata abin nan tsiraicin ta kada tsirara annabi ya ce to zai yi miki to kaga anan ta hakura saboda haka annabi kuma ya mata alƙawari in dai za ta hakura ya yi mata alkawarin aljanna kaga wannan bushara ce akwai Rumaisa matar sayyidina Umar da annabi ya ganta a aljanna sai yake cewa ya ganta sai yake tuna kishin Umar sai bai je gurin ba har Umar yake cewa alaika azaru ya rasulullah amma ina musu kishi kai zan yi wa ma'aikin Allah kaga annabi ya farki ya ganta a aljanna mafarkin annaba gaskiya ne sallallahu alaihi wasallam in yin farki abinda ya gani a mafarkin nan haka ne gaskiya ne saboda haka ga ya gama ta sayyidina Umar a gidan aljanna to kuma umuman matansa duka yan aljanna ne saboda matansa anan a duniya su ne matansa a lahira shi yasa ma aka ce kada wani ya aure su bayan sa aka halamta wani ya aure matansa bayan sa saboda alwaratu li akhiri zawjiha fil janna mace tana kasancewa ga mijinta na karshe aljanna to in matar manzo Allah ta yi aure kaga da mijinta na karshe shine mijinta aljanna to kuma su waɗannan matan su ne Allah ya ce kai ya canza su saboda su zama matansa aljanna saboda kamata annabi sallallahu alaihi wasallam kakkab dan aljanna ne kuma suna tare da shi sallallahu alaihi wasallam a aljanna shi yasa aka haramta aljanna shi yasa Ammar lokacin da yaje yana yi wa Aisha radiyallahu ta'ala yana yi wa mabiya Aisha radiyallahu ta'ala nasiha lokacin da ta fita akan raƙuminta za ta shiga Basra ta je ta samu waɗanda za su goya mata baya aje a a kamo waɗanda suka ci sayyidina Usman, shi kuma sayyidina Ali lokacin yana ganin hakan zai zama fitina ce gare ta hakura. To lokacin sai ya tura Ammar ibn Yasir, ya tura Al-Hasan ɗansa, Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu, ya tura shi kan cewa ya je ya gaya wa mabiyanta cewa su hakura, kar su yi wannan tafiya kuma kar a yi wannan abin da ake tunani. To Ammar ibn Yasir a lokacin yake cewa wallahi inni la'alamu inni la'alamu annaha zawjatu nabiyyikum fil janna, yace wallahi na rantse da Allah na yadda cewa ita Aisha matar annabin ku ce a aljanna. Walakin Allah abtalakum biha liya'lama a iyahu tuti'unahu am iyaha, sai dai Allah ta'ala ya jarrabe ku ne da ita ya ga shi za ku biyayya ko ita. Kaga anan yake rantsuwa Ammar ibn Yasir cewa wallahi ya san cewa ita matar annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna. Sai zai rantsuwa akan abin da ba shi da tabbas a musamman ma harkar aljanna, ba a yi wani hukunci da aljanna ko ai masa hukunci da wuta sai idan nassi ne ya tabbatar da haka. Saboda Ammar ibn Yasir anan ba zai ta rantsuwa ba haka nan a banza. Kaga mata annabi da suna ciki, Sumayya mahaifiyar Yasir ita ma tana cikin matan da Annabi sallallahu alaihi wasallam tun farko ba ce ita ce awwalu shahida, wacce ta yi shahada, ita ce farko wacce ta yi shahada a musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan wuce ta gaban su ana musu azaba, ya ce isbiru ala Yasir fa inna mawidakum aljanna, ku yi hakuri ya ku iyalan gidan Yasir, aljanna ce alkawarin ku. To kaga Sumayya aka kashe ta a wannan guri ta bar aljanna ce. To suna nan haka aka ta tsuntar su a cikin tarihi na musulunci, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bishara da aljanna kuma mata ne.
Sai wanda yake yake cewa matarsa ce ta tafi gidan su ba tare da wani dalili ba, kuma yayi ta dawo ta gidawa, shi kuma bai sake ta ba, shi idan ta nemi kuɗi ko wani abu na bukata dole ne ya bata.
Duk matar da ta yi wa mijinta tutu ta tayyaji, to ta sarai da duk wani haƙƙinta da yake kan mijinta, haka ta tsare da haƙƙin kwana, ta sayar da haƙƙin ci, ta sayar da haƙƙin sha, duk wani haƙƙin nata ta sayar har sai lokacin da ta dawo cikin da'asa. Saboda haka maganar ya bata kuɗi ba bata taso ba, in tana so ya bata kuɗi ko ya bata ci da sha sai ta dawo gidansa, amma in tana gidan iyayenta to anan ta zubar da duk waɗannan haƙoƙi nata.
Sai sakon Abdulkarim Nuhu wanda ke cewa malam karin bayani akan wannan ayar da ke cewa da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, shin kenan yan aljanna salam za su rika fada a junan su?
To ko da yana jibin ce ba a ce salam, shine ya rubuto kaikaici kamar ya samu hujja. To da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin, ba ita kadai ba tana da a cikin alqur'ani irin wannan salamu qawlan min rabbir rahim, la ilaha illa la yasma'una fiha illa qilan salaman salama, duk suna nan a ciki. Zamanin ba hujja bace da za ta sa a nan yadda shari'a ta tsara maka sallama ka canza ta ka koma ta aldan aljanna, ka bari sai ka zama da aljanna tukunna. Amma dai a nan musulunci ya ce sallama salam salam, ya ce a rika cewa ko assalamu alaikum, ya annabi ya koyar ya yi rika shi da sahabbansa, shi bai karanta ayar ba, shi ba san da ayar salam salam din. Amma kuma in annabi sallallahu alaihi wasallam salamu alaikum ko salamun alaikum, saboda haka wannan wasu daga cikin malamai suna cewa salam anan an hazfin shi muta'alliq din ne, kamar yadda aka sani a cikin larabci, a larabci akwai abin da ake cewa hazfu, a shafe wani abu wanda ake kaddara shi, baiwa kalma ɗaya ta zama jumla a larabci, kalma ɗaya ba ta zama jumla. Jumla ko daga nahwul wadu ka fara zaka jumlatul mufida ta tarakkab min kalimatayn, dole sai ta haɗu da kalma biyu. To kalma biyu din nan ko dai ta zama dukkan su a zahiri ko kuma ya zama ɗaya an kaddara ta, a larabci haka larabci yake. Saboda babu salam kawai shi kadai jumla mufida, dole sai ya zama akwai muqaddar. Shi yasa a wani gurin alqur'ani zaka ga alaikum din ta fito, tunda anan ce tahiyyatuhum fiha, gaisuwar da ake gaishe su da ita. Wasu malamai suka ce ko dai mala'iku suke gaishe su da ita ko kuma suke gaishe da zunan su, salam salamun shine salamun alaikum akwai wanda Allah ta'ala ya fito da alaikum wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar kaga anan alaikum din ta fito da ciki na maka akwai alaikum din so haka in aka kawo salaman ko salamun in aka ce salamun to jumla ce ismiya in aka ce salamun to jumla ce fi'iliya kamar lokacin da bakin annabi ibrahim suka shigo wajensa mala'ikun da suka shigo Allah ta'ala ya ce fa qalu salama qala salamun kama labisa an ja'a bi ajlin hadith fa qalu salama qala salamu qalu salamu salaman qala salamun malabai suka ce sallamarsa ta fita su su sun yi masa sallama shi kuma ya amsa musu da wacce ta fita su kamar dan kamar da Allah ta'ala ya ce wa idha huyitu bi tahiyyati fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha saboda su ta su jumla ce fi'iliya ma'ana nusallimu alayka salaman haka suka ce nusallimu alayka salaman salaman maf'ulun mutlaq ne nusallimu alayka salaman shi kuma yace salamun alaikum shi kuma tashi sallamar jumla ce ismiya jumla ismiya tana nuna subut tana nuna kafuwa da wanzuwa sabanin jumla fi'iliya tana nuna tajaddud tana nuna sabuntuwa saboda haka aka ce sun yi sallama shi kuma ya amsa musu da wacce ta fita su ala ayi halin dai wancan salamun alaikum ko salam ba gaisuwa bace ta nan duniya in ma akwai ta aljanna in aljanna in ma hakan za su rika cewa salam salam din wanda Ibn Ashur yana cewa ba suna fadar ta ne ba a ma'anar gaisuwa ba suna fadar ta ne a ma'anar ta'nis wat takrim amma ba ma'ana ta gaisuwa ba yadda shi Ibn Ashur yake fahimtar abin nan amma a koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yayi rayu akan ta kuma ya sahabbai suka rayu akan ta kuma musulmi suka gada shine in ka ga mutane assalamu alaikum ko ka ce salamun alaikum wannan shine abinda alqur'ani abinda koyarwar musulunci ta tahiyya ta musulunci a nan duniya in an je lahira ba taklifi ko ba mai ka ga dama ka fada ba zunubi a can ba laifi amma anan akwai tsari da ubangiji ta Allah ya tsara ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar shi yasa hadisi suka zo akwai hadisi a cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi da Nasa'i Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Musnad Imam Ahmad wanda hadisin Imran ibn al-Husayn ne wani yazo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama majalisa ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama da yazo yace assalamu alaikum Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace 10 yana da lada 10 wani da yazo yace assalamu alaikum wa rahmatullah Annabi yace 20 yana da lada 20 wani da yazo yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Annabi yace 30 yana da lada 30 shi kaga ana so ba so ake kawai ka tsaya salam ka takaita ba inda haka ne Annabi zai duk sanda aka kara kalma daya sai Annabi ya kara lada wanda yace assalamu alaikum Annabi yace yana da lada 10 wani yace assalamu alaikum wa rahmatullah Annabi yace yana da lada 20 wani ya kara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Annabi yace yana da lada 30 to kai gaba ɗaya assalamu alaikum din ma ta kasa zuwa duka alaikum din ma ka cire kawai ka ce salam ba a maganar ka kara ka samu 20 ko ka kara ka samu 30 wannan yana da a cikin hadisai da yawa akwai hadisin Sahal ibn Hunayf hadisin sai da cikin al-Mu'jam al-Tabari kabir na Tabarani shi ma haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce wanda ya ce wa dan uwansa assalamu alaikum kutibat lahu 10 hasanat in kana assalamu alaikum wa rahmatullah ce kutibat lahu 20 hasana وإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي كتبت له 30 حسنة إن كغدن uwanka kace assalamu alaikum annabi yace sai a rubuta maka kyawa wallada 10 in kace assalamu alaikum wa rahmatullah annabi yace sai a rubuta maka lada kyawa wallada 20 in ka kara kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai a rubuta maka lada 30 haka dan yazo hadisin Abu Huraira shi ba yana cikin sayyid ibn Hibban ce wani mutum ya zo wucewa ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce assalamu alaikum annabi ya ce ladansa 10 wani ya zo shi kuma zai wuce ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah annabi ya ce ladansa 20 wani yazo zai wuce ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh annabi ce ladan sa 30 wani yana cikin majalisin yazo zai tafi sai ya manta bai sallama ba annabi ce ya manta ai wacce yayi ta farko da zai shigo ba za ta hana shi ya tafi ba da zai tafi to irin wannan duk suna nan sun nuna ga yadda ake sallama din nan yadda musulunci yake sallama ga irin ladan ma da ake nuna duk sadaka ƙara wani harafi a ciki wata kalma kuma ladan ka yana samun karuwa to kuma sai a zo kawai saboda ana taurin tesa ta sai kawai ita ce salam salam kuma sai ka ce wai a ce yan aljanna ai salam salam suke cewa to kamar iska ji can aljanna sai ka ce salam salam amma anan dai yadda shari'a ta ce assalamu alaikum haka annabi yake yi wa sahabbansa sallama haka suke yi masa haka musulunci ya koyar ba salam salam kawai ba
sai sakon wannan dake cewa shi kuma mutumin da ya makara bai sallar asubahi ba har rana ta fito to ya zai naji ana cewa ko yayi ba za ta karu ba
ba wanda ya gaya masa haka ba gaskiya bane duk sanda mutum ya manta sallah ko bacci ya hajirin jaye shi har rana ta fito in ya tashi lokacin shine lokacinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manna ba an salati aw da siha fa yusalliha idza zakaraha fa laysa lahu kafaratu illa zalik wanda duk zai manta sallah ko yayi bacci bai yi ba to ya sallace ta duk sanda ya tuna bai da wata kafara sai wannan shine kafarar sa shine ya yi sallar a lokacin da ya tuna ko a lokacin da ya farka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo karshen dare ya ruɗe limi ya ce Bilal idan asuba ta yi ka tashi mu sai ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam bai tashi ba sai da rana ta fara dukan sa tashi ce ya Bilal haka ce wallahi abinda ya rinjaye ka shi ya rinjaye ni ya rasulullah ana baccin da yafi karfin ka shi yafi karfi na nabi ce to bar wannan guri akwai shaidan ana suka matsa gaba sai sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi kama aka yi sallah to kaga rana ta hudu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci asuba ba ka ba wanda malamin da nasu zai ga maka cewa in ka makara ba kai sallah ba ka tashi kai da safe ko da rana bayan rana ta fito sallah ba tayi ba da jin wani malami ne zai ga maka wannan
sai ne cewa shin laifin kisan kai yana kan wanda yake sanne ko kuma har da wanda ya sa aka yi kisan kan ta hanyar bayar da kuɗi
dubin da wanda yayi da wanda ya taimaka aka yi ya bada kuɗi aka yi ko yayi umarni saboda a ka'ida musulunci duk wanda yayi umarni aka aikata wani abu da shi da wanda aikata duk tafiyar su daya sallallahu alaihi wa sallam ya tsawatar ga wanda ya taimaka da akan kashe musulmi annabi ya ce walau bi nisfi kalima koda da rabin kalma ne malami suka ce rabin kalma kamar ya ce bai karasa ba kamar ya ce ka bai karasa ba wancan ya fahimci dai kawai kashe shi ake ne to shi ma ya yi tarayya da wanda ya kisa to bare wanda har zai ba da kuɗi annabi ya ce wanda ya ba taimaka da rabin kalma to bare kuma wanda zai taimaka da kuɗi a je a yi kisa babu shakka da shi da wanda ya kisa duk tafiyar su daya
sai nan Ibrahim Zawaji yake cewa me ake nufi da cika addini
ina yana nufin ayar da tace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a yau na cika muku addinin ku abinda ake nufi da cika addini shine dukkan wani abin da ake bukata a addinance annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya yi masa wahayinsa ya karantar da al'umma shi babu wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya boye ko ya rage wanda ya wajaba mutane su san shi bai gaya musu wanda zai kai su ga Allah ya kusantar da su ga Allah annabi bai gaya musu ba ko wani abin da zai nisantar da su daga fada wuta ce annabi bai gaya musu ba ko da yake cewa ma taraktu shay'an yuqarribukum min Allah wa yub'idukum 'anil nar illa wa qad amartukum bihi wa ma taraktu shay'an yub'idukum 'ani Allah wa yaqarrubukum min an-nar illa wa qad nahaytukum 'an ban bar wani abin da zai kusantar da ku daga Allah ba ga Allah bai nisantar da ku daga wuta face na ubarce ku da wannan abu ban bar wani abu wanda zai nisantar da ku daga Allah ya kusantar da ku zuwa ga wuta face na hana ku saboda haka babu wani abu da sunan shi addini wanda zaka yi Allah ta'ala ya rubuta maka lada ka samu kusanci ga Allah Allah ta'ala ya soka Allah ta'ala ya saka aljanna saboda wannan face annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da shi wannan shine abin da ake nufi da cika addini to duk abin da aka ce ya cika to ba zai karbi kari ba kuma duk wani abu da zai zo bayan cika to kasa zai zuba ko kofi ne ka cika shi da ruwa in ka zo ka kara zuba to zubewa kasa zai ba zai samu halli ba to addini ya cika babu wani abin da zai zo abin nan. Na'am, za iya samu laki wasu abubuwa da aka sani ana yi a addinance, kuma wasu dalilai ko jahilci ko wani yanayi ya sa a daina yin su. Wannan zai iya yiwuwa dan duk abin da ya cika zai iya karɓar rage, amma ba zai karɓi ƙari ba. Haka za a iya samun wasu abu a addini ne, amma mutane ko saboda jahilci ba su san su ba, ko ko a'a sun san su saboda kiwa, ko kuma a'a yanayin da suke da yadda suke rayuwa ba za ta ba su yi ba, ko canjin wato abin nan geography na guri, geographiya ta guri ta canza. Sai yau yanzu kaje aka ce ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hajjin sa da ya zo guri kaza, ya tsaya ya yi wanka da ya zo guri kaza, ya shiga Makka ta kofa kaza. Yanzu ba za ka iya ba, ko kana so ka yi ba yadda za ka yi. In kaje aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya wani guri wani sunan shi Zutuwa, anan ya yi wanka, to in kaje yanzu sai ka samu gidan wani Balarabe ne, to za ka je ka ce nan ne Annabi ya yi wanka, kai ba ya bude ban kai ka yi wanka, ba ka ga zai yi ba. Kaki ku ba su haka za ka wuce, ko ka je ka samu wani shago ne kantin sayar da gwalagwalai ne, za ka je ka ce za ka yi musu wanka kantin sayar da gwalagwalai. To kaga yanzu ba yadda za a yi, kana ji kana gani haka za ka haƙura da wannan sunnar ka wuce ta. Hakanan ta kofa, a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ta kofa kaza, ta kofar Bani Shayba, ina za ka samu wata kofar Bani Shayba ne za ka shigo, ka je ka samu yanzu wata gada ce aka yi a gurin. Dole sai ka tsallake gadar sannan ka iya shigowa mamu abin nan. So abubuwan sun canza, wani abin ba zai yi ba, ko kana so ka yi dole ka haƙura. Wasu ko wasu kuma abubuwan kasala da kiwa da waye ba za ka iya yi ba, ko kana so jikin da yadda ɗan adam yake son jikinsa da son ransa ba zai yi wasu abubuwan ba. Don haka wajen ragi za a iya samun a ragi, duk da cewa ragin ba ta fuskar a fitar da wani abu a addini ba, a ce wannan ba addini ba ne a daina shi. Wannan ragin ba zai yi ba, da shi da ƙarawa kusan ɗaya suke, abu ne wanda ba zai halatta ba. A ce ga wani abu kamar misali, a ce salloli, ba zai zo ce salloli sun yi yawa yanzu, mutane aikace-aikace da a gabansu ba lokuta, harkoki yanzu sun faɗaɗa ba kamar da ba, saboda haka ya kamata salloli biyar ɗin nan a dawo da su su zama huɗu, ko a rage adadin raka'o'insu musamman a zahar da la'asar ɗin nan, mutane suna cikin hada-hada kawai a rika yin bibiyu. Haka wannan ba za ta yiwu ba, ko wani ya zo ce azumi, shi yana ganin azumi ɗin nan a rika shifting, in ya zo a wani lokaci da ake da ɗan zafi-zafi kawai a ɗan yi shifting ɗin sai ya shiga cikin lokacin sanyi. Haka ba wanda zai karɓi wannan canjin ko wannan gyaran, ko ya ce zai rage adadin kamar yadda wani shugaban ƙasa ya taɓa yi. Tsohon shugaban ƙasar Tunisia Bourguiba ya nemi cewa sai ya rage adadin salloli, sai ya rage adadin azumin abin da lokacin azumin Ramadan, saboda wai ana samun production yana yin ƙasa na ma'aikatu, mutane suna azumi ba sa iya yin aiki sosai, abinda ake fitarwa na kayayyaki suna yin ƙasa in azumi yanzu, saboda ka zai rage azumi ne tun daga asubahi sai an kai faduwar rana kawai in azahar tai kawai a ci abinci, saboda a samu ireji ya dawo tare da mutane su ci gaba da aiki. Haka ba wanda ya saurare shi duk duniya aka yi ca a kansa, aka rubuta masa cewa an bai janye wannan magana ba, to ya fitar kansa daga da'irar musulmi. To irin wannan ragin ba zai yiwu ba, to haka shi ma ƙari, idan ka san wancan ragin ba zai shi ba, ƙarin ba zai yiwu ba. To zai yiwu ba kuma wani ya zo ce ga wani abu, jidda ya ba a yin shi a zamanin manzo Allah, Allah bai ce ai ba, Annabi bai ce ai ba, amma dai ina ganin ba laifi a ɗanyi dai, a watakila dai in aka yi dace za a iya samun lada, ko ma ce za a samu lada. To wannan shi ma ba zai yiwu, yadda ka san ragin can ba zai yiwu, to haka shi ma wannan ƙarin ba zai yiwu, shi ne wannan ma'anar cikawa da Allah ta'ala yake nufi a wannan ayar.
Sai sakon Ahmad Isa wanda ke tambayar shin akwai wata addu'a da mutum zai lazumta ne domin ya daina aikata wani sabo.
To akwai addu'o'i da Qur'ani ya koya mana, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, kaka karkatar da zukatanmu bayan ka shirye mu. Kaga yana daga cikin karkacewar zuciya, ka karkata zuwa ga sabon Allah, ko ta karkata zuwa ga shirka, ko ta karkata zuwa ga ma'asiya, duk karkata ce. To lokacin da kake addu'a rabbana la tuzigh qulubana, kana roƙon shi kai ya karkata maka da zuciya, ko zuwa ga abin da yake shirka ne, ko zuwa ga abin da yake sabo ne, ma'asiya ce, addu'a ce kake Allah ta'ala ya tabbatar da kai akan abin nan wasabbita aqdamana da Allah yake cewa wasabbita aqdamana ka tabbatar da diga-digan mu so kaga wannan addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ce Allahumma ya muqalliba qulubi sabbit qalbi ala dinik ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka sannan kuma mutum wanda yake aikata wani sabo zai yi addu'a ya roki Allah karara da sunan saban da yake ya Allah ina yin maka laifi iri kaza Allah ka raba ni da irin laifin nan nawa Allah ka raba ni da shi tunai yana dan dauki dauki Allah ka raba ni da wannan harka ta dan dauki dauki tunai yana zina Allah ka raba ni da zina ta zina ce ka riga addu'a irin wannan kuma ya sauki matakai da zai nuna cewa da gaske har a zuci abinda yake roƙon Allah din shi yake so saboda in ka taimaka ta bangaren ka sai Allah ya taimaka maka والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا wanda suka yi fafutuka suka yi kokari saboda mu saboda sai kai wannan ka kokarin kai ma wanda Bahaushe yake cewa tashi in taimake ka to sai ka tashi kai fa ta bangaren ka idan akwai guraren da sai ka je su ne kake saban Allah din to ka daina zuwa to in ka daina zuwa kuma sai ka ci gaba da addu'a amma ba ka je ka shiga gurin da kake ake saban Allah tsundun ba kana ciki kuma kana addu'a la ta zikulubana wuri ne wanda in ka anje gurin ɗan caca ake yi zadace zadace ake yi mai ake yi kai ka shiga gurin da ake yin wannan kuma ka ce lati zai kuno wannan kaga ya nuna daga zuciya ba daga sikake ba amma ɗauki ƙafa in akwai wasu abokai waɗanda su suke jan ka kana yin laifin to kai bara'a da su ka ce to ni rayuwar nan tare da ku ba za ta yi ba su daina ganin ka ka daina ganin su ka daina abotar da su ka yanke alaƙa da su to sai ka koma gefe kuma kai ta addu'a amma kana tare da su kana hulɗar da suke yi tare da su kuma kana cewa Allah ya gyara zuciyarka kaga anan bai baka nuna wa Allah daga sai kake ba saboda in ka tashi ka nuna daga sai sai ka ci gaba kuma da irin waɗannan addu'o'i to insha Allah Allah ta'ala zai karba addu'a ka zai yi sauke maka
sai dan haru ko problem da ke tambayar menene hukuncin wanda kullum yake hada sallah biyu ta azhar da al'asr saboda neman kuɗi
wannan ai ba sai an ga maka hukuncin sa ba ce neman kuɗi yake ya hada sallah azhar waye ya halatta masa ya hada sallah azhar da asar saboda neman kuɗi neman kuɗi ba daga cikin dalilai da za su sa ka hada sallar azhar da al'asr kuma a ce harkar duniya saboda sha'anin duniya kar ka sakaci kana wasarire da harkar lahira ko shakka wannan babu wutar da ta kai wannan wani abu mai gushewa wanda nan da nan zai zo ya tafi ko mai ma ka samu nan za ka ci shi ka bar shi a nan ka fifita shi kana yuridu al'ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura wa man arada al'akhirata wa sa'ala sa'ya fa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura saboda abinda kake ne wani abu ne na gaggawa kuma a nan ƙarshe za ka tafi ka bar shi ka bashi abinda zaka je ka samu a lahira shine na dindindin saboda ka baya halatta ba inda aka halatta mutum saboda kawai harkar hada kasuwanci cewa hada salloli wannan bai halatta ba
sai ni sakon ki cewa mallan ya halaccin sakonnin da ake aikawa ga yan uwa musulmi a ranakun juma'a wato juma'atin karim ko kuma juma'a mubarak ko juma'a mufida
to wannan duk wani salo ne na zamani ba shi da wani asali a addini babu inda a addinin shi aka ce in juma'a ta yi ta aika addu'o'i ko wasu kalmomi na abin nan addu'a da zaka wa dan uwanka musulmi ba ta da lokaci a ce sai ranar juma'a zaka yi masa duk sanda ka tuno shi kai masa kuma ga addu'a nan da kullum muke wa junanmu a cikin tahiyya da annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka faɗa haka assalamu alayka ayyuhar annabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin annabi yace in kuka faɗa haka ta shafi wani kowane salihin bawa a sama yake ko a ƙasa saboda kowa ya shiga cikin wannan addu'ar saboda wani abu ne da kawai an samu wata dama ce tunda dai ga waya to bara ai kuma wani sai yake ganin kamar shi da yayi haka kamar yayi addini wanda bai haka ba yayi addini ba wannan ba za ka yi mutum addu'a kullum ma ka yi masa mana me yasa sai ranar juma'a ce za ka rubuta addu'a ka aiko ba wani ma irin saint all din nan yake me ma san waye aikawa ba waye bai aikawa ba to wannan ba ya da wani tushe ba ya da wani asali
sunan yake tambayar ya ingancin wannan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu amana ga abubuwa hudu, wato mata, sarauta, zamani da kuma dukiya.
Ni ban san wannan hadisin ba, ban san inda Annabi ya faɗi wannan hadisin ba.
Sunan yace kuma idan mutum aka biya shi kuɗin da yayi kwangila sun haura shekara biyu, ya zai yi da zakka?
To duk dukiyar da baka mallake ta ba, to babu zakka a cikin ta sai ran da ta zama mallakin ka. In ta zama mallakin ka ran da ka mallake ta, to kuma sai ta shekara guda. Wato bayan ka mallake ta ka kai nisabi, to ba daga ranar mallakar zaka fidda mata zakka ba, sai shekara ta zagayo akan ta, to daga lokacin kuma sai ka fitar masa da zakka. Saboda haka in ka yi kwangila ba a biya ka ba, to kudin ka ba su zo hannu ba, ba ka cewa sun ka tashi da cikin su, sai lokacin da ka karba kuma daga lokacin sai ka, lokacin sun zama naka, to daga lokacin kuma sai ka fara lissafi.
To shi ma dai wannan tambaya yake akan zakkan ne, yake cewa an biya ni diyar kudin wani fili na kuma daidai lokacin zakata ne, shin zan hada waɗannan kudin ne cikin kudin da zan fitar da zakar su?
Duk dai magana ɗaya ce, duk dukiyar da bata zo ta shiga mulkin ka ba, baka yi hauzin ta zama taka ba, to ba ka fitar mata da zakka sai sanda ta zama taka. Sanda ta zama taka, to shikenan sai kai mata zakka. Kamar yanzu wannan da yake cewa magana fili, abin da an bashi diyar filinsa, kaga lokacin da aka bashi lokacin ne ya mallaki kuɗin. Za a iya zuwa a ce an fasa, a iya cewa kuɗin da yadda ake zato an rage, duk dai komai na iya tunda bai zo hannu ba, suka zo hannu sun zama nashi, to daga lokacin kuma sai ya fara lissafinsu, ba kuma zai haɗa su da wasu wanda dacen yake da su ba, su wanda lissafinsu daban ne.
Sai Abubakar Yusuf wanda ke tambayar ne ake nufi da thaqafa islamiyya?
To thaqafa shi ne wato wayewa, in ka ce thaqafa ana nufin wayewa, duk da akan yi amfani da kalmar thaqafa ana nufin culture, kamar al'adu da sauransu. To amma dai kuma kalmar thaqafa tana nufin wayewa, ya zamana abubuwa na addini na rayuwa duk ka san su. To in aka jingina zuwa ga islamiyya, to thaqafar ana nufin wayewar da ta danganci addinin musulunci ko rayuwar al'ummar musulmi ko tarihin musulmi, ba wai thaqafa amma ba, akwai thaqafa wayewa da ta shafi kowace irin rayuwa, kamar ce thaqafa ce Najeriya, kaga abin da ya shafi tarihin Najeriya, al'adun mutanen Najeriya, ƙabilun Najeriya, abubuwan da suke da alaka da Najeriya. Kamar ka ce thaqafa islamiyya a nufin wayewa wacce take da alaka da musulunci, ka san musulunci, abin da ake kira addini da abin da ake kira annabawa, manzanni, ka zama kana da wani abu, ko da baka zama malami ba, mai cikakken ilimi akan wannan abu, amma dai in aka zo ana magana da abin kasan tushensa, aka zo ana magana kan tarihin musulunci, aka zo ana magana tarihin khulafa'ur rashidun, kasan wani abu akai, aka zo ana magana daular Banu Umayya, kasan mecece daular abu, wannan sarakunan daular Banu Umayya, kasan dai wani abu akan ta, ka zo daular Banu Abbas, kasan dai wani abu akan ta, aka zo ana magana da irin abubuwan da musulunci ya zo da su na ci gaba na rayuwa, wanda shi ne aka ta hanyar musulmi aka fara samun sa, kasan wani abu, to ne ita ce ake kira thaqafa islamiyya. Ka zama da kowane abu ka dan samu wani abu a cikin sa, ko ya yake, ta yadda dai in ana magana akan sa ba za ka zama wato irin ka zama didin baka san me ake cewa ba, kana dan kama tasha, ka san ina kai, ma in aka ce ka dan tofa wani abu za ka ce to wannan sai ce rajul ne musaqqaf islamiyya, yana da thaqafa ta musulunci, ya san wani abu na musulunci. Zai iya zama yana da thaqafa ta Turai, yana da thaqafa ta garinsu, yana da thaqafa ta ƙabilarsa, amma bai da thaqafa ta musulunci. Daga aka zo magana tarihin Najeriya da al'adun Najeriya da harsunan Najeriya, yana da wannan thaqafar, to amma aka dauko maganar khulafa'ur rashidun bai san ma watakila ba zai iya ma lissafa su, watakila ko zai iya lissafa su amma bai san wane ne Abubakar ya riga Umar ko Usman ya riga Abu, kaga wannan ba shi da wata thaqafa ta musulunci, wannan ne shi ake nufi da thaqafa a dunkule.
Wannan kuma tambaya yake akan shin hadari ko tasowar hadari yana daga cikin sababan hada sallah?
idan hadarin taso yadda zai ga alamar cewa zai yi ruwa, kamar misali zo da iska tana ta kadawa a gari yana ta rugugi, kaga wannan alama ce ta cewa hadarin yayi karfi kuma zai iya saukar da ruwa, to sai a sallah. Amma haka dan bulbushin sa haka a sama ya dan taso ba tare da ya hado ba, to ne ba dole a hada sallah ba. Ana hada sallah ne idan aka ga alamar da ba za ta in aka watse to ba za a dawo ba. To galibi hadarin da ake sa tsammani mai karfi zai ruwa ana gane shi, inda zai gari zai yi bakikirin ko iska tai ta kadawa gari ana ta cida ga hadari ya hado, to galibi akan sa rai cewa wannan ruwa zai sauka. To sai kai sallar magribi ba garin kuma ana ta wannan iska tana ta tashi abin nan. To wani lokacin ku tashi ku kai isha'i wannan ba wani abu, saboda kun samu wani abu mai karfi a zuciyarku wanda yake nuna cewa ruwa zai iya sauka kuma ba lalle ku iya dawowa ba.
Alhamdulillah malam Allah ya saka da alkhairi masu sauraro duka a nan mun ga karshen shirin a wannan rana. Sai dai za ku yi sauraron maimaita wannan shirye-shirye a ranakun Talata da kuma Alhamis da misalin karfe 2 na rana. Amma kafin sanin kuma za ku yi aiko da naku sakonnin akan lambobin wayar da aka saba na 0800 555 4443 ko kuma 0700 778 4442 ko kuma akan 0700 3414455. Haka zalika za ku yi aikowa ta adireshin mu na email a fatoyinrahma@yahoo.com ko kuma ta shafin mu na fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Radio sashen addinin musulunci na gidan Radio Rahma Farin Cikin Al'umma da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a Zanguna FM, da kuma shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemo, babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ya samu damar amsa muku tambayoyin da kuka aiko. Sai Bashir Idris Ungago wanda ya tattara mana sautin akan na'ura. Ana sai Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa ku bi mu a lokaci na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.